shafin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hukumar bibiyar gudun hijira ta ƙasa da ƙasa IOM je jama'a ta ce rufe kan iyaka ta ƙasa da kuma tsauraran matakan da aka ɗauka ta sama a jamhuriyar Nijar biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli ya haddasa matsaloli ga yanayin hijirar jama'a a ƙasar, wanda hakan ya jefa dubban 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa muhallansu cikin haɗari. Juyin mulkin da shugabannin sojin Nijar suka yi ya kawo ƙarshen gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum, wanda aka zaɓa a dimokuraɗiyyance, ya kuma kai ga tsare shi a gida. A wani taron manema labarai a birnin Geneva jiya juma'a, daraktan yankin yammaci da tsakiyar Asiya na hukumar ta IOM Chris Gascon ya ce adadin mutanen da aka raba da muhallansu ya kai 710,000 a jamhuriyar Nijar, ciki har da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da kuma waɗanda aka raba da muhallansu daga wasu ƙasashe. A halin da ake ciki kuma, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield za ta je kan iyakar Chad da Sudan ranar Talata don ganawa da 'yan gudun hijirar yakin Sudan da kuma kungiyoyin agajin da ke taimaka musu. Ganin yadda ake ta samun rahotannin kisan kiyashi na ƙabilanci da kuma cin zarafi a baɗalance masu nasaba da tashin hankali a yammacin Darfur, akwai haɗarin yiwuwar tashe-tashen hankulan na Sudan su zama wani sababi mai ɗorewa wanda zai buƙaci sa hannun ƙasashen duniya. Abinda wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma manema labarai kenan jiya juma'a. Jami'in ya ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da ƙoƙarin ganin an ɗau mataki kan waɗanda ke da hannu a waɗannan miyagun ayyuka, kuma jakadiyar na da abin faɗi da yawa in ta isa wurin. Amurka dai ta sha kiraye-kirayen a kawo ƙarshen wannan faɗan. Jiya juma'a, ƙasar Pakistan ta ce wani manjo na soja da wasu sojoji biyu sun mutu a wasu arangamomi biyu da aka yi da 'yan tawaye daura da kan iyakar ƙasar Afghanistan. Mace-macen sojojin na baya-bayan nan ya sa adadin sojojin da suka mutu a fafatawar da aka yi da 'yan ta'adda da kuma hare-haren 'yan tawaye a faɗin ƙasar a wannan shekarar ya zarce 200. Jiya juma'a, sashin yaɗa labarai na sojin Pakistan ya bayyana cewa wasu bayanan sirri sun taimaka wajen kai farmaki da sojoji suka yi kan 'yan ta'adda a gundumar Waziristan ta Arewa da ke kan iyaka. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa a Amurka Jack Sullivan jiya juma'a ya gana da tawagar shugabannin hukumomin yaƙi da almundahana na ƙasar Ukraine, ciki har da daraktan ofishin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar Ukraine Simon Krivonos da mai gabatar da ƙara na musamman kan batutuwan almundahana Alexander Klemenko da kuma babban alƙalin babbar kotun shari'ar cin hanci da rashawa Vera Mykolenko, a cewar fadar White House. Jami'an sun tattauna kan irin ci gaban da aka samu a Ukraine kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma batun kare 'yancin muhimman hukumomin gwamnati. A halin da ake ciki kuma, an tsaida cewa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai halarci taron shekara-shekara kan batun Ukraine wanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi a birnin New York a wannan watan, abinda jakadan Albania a Majalisar Ɗinkin Duniya Ferit Hoxha ya gaya ma manema labarai kenan jiya juma'a. A ƙarshe, ƙasar Koriya ta Arewa ta cilla makamai masu linzami da yawa zuwa kogin Yellow Sea da safiyar yau ɗin nan Asabar, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Tell me, Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya
lafiya kalawo alheri ya gida ya kokari
lafiya lumi ina ga kai ma zaka kana niyyar shiga siyasa kenan tunda ka fara da buɗe wannan dandali da waka fitantun yan waka
kinsan shi bakon naku ne na wannan mako
in
ba da irin wannan ba za a iya gaje shi da wani ba ya yi wake da dama a bakin ganin siyasar nan inda ya fi shahara ke da
to aisha nake karance wani sabon zabe za a fara a wasu katon kuma
ya gaba
to sai ban zo gana in Allah ya nuna mana baki
to Allah ya da
aban sun ma'aman to baba an yi rashi
gaskiya wallahi mutanen kuma su sun ga jarabta da farko wato sarkin gwanja ne Allah ya karbi ransa don haka muna miƙa ta'aziyya zuwa ga sarkin Musa Kumasi kuma sarkin Zango mai riko kenan Alhaji Ibrahim Abdulrahman da baki ɗayan mutanen Kumasi musamman ma ƴan kabilan Gwanjawa na Kumasi na rasuwan sarkin Gwanjawa Alhaji Ishaka Abdulrahman ta'aziyya ta musamman ga iyalansa to Allah ya kansa da rahama har yau gaisuwar ta'aziyya zuwa ga al'ummar Kumasi da sarkin Kado na Accra wato Alhaji Tanko na rasuwar yayansa Alhaji Abubakar Cuta wanda aka fi sani da Alhaji baban uwaye a birnin Kumasi wanda shi ma Allah ya masa cikawa a farkon wannan mako to Allah ya kamu su duka baki ɗaya da rahama da sauran magabata duka mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin sun amin to bari mu shiga a gurguje zangon gaishe sabili da muna da wannan dogon hira da bakon mu na mako
baraikwa
yawa to gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta bari ya huce zuwa ga Reverend Jamilu Abba sai Badamasi dan da Mumuge mai shayi da Muhammadu Nura Salifu Maradi sai Sanusi Madatai da magaran da Dauda dan mayaki Maradi da baban gida Buba Fajewa ta kai sai Fa'ilu dan Ladi Mahuta da Fidausi Ibrahim Naibawa da Ciroma mai turare Dumjiya sai Salisu Isa Garkon Maradi da Isuhu mai gyaran rediyo garin Umaru Sabuwa sai Umar Ari Badai Abadam Allah ya saka sunayen nan suke baba da Isa Jakam mai saje da Mansur Baba Wuro sai Labo Salisu garin Umara Sabuwa da Sanusi Abdullahi Maradi sai Lawan Sade Daura da Yusuf Fufana Latsa da Salisu Dan Dogo garin Mamman sai Liman Sani garin Umaru Sabuwa da mai gabatarwa duka masu gabatarwa baba da gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga baban gida Abubakar garin Umaru Sabuwa jihar Maradi da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwa ta abage huce da sada zumunci da muke mikawa zuwa ga Isrin Jila Faki da kuma mai martaba hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu da mai martaba sarkin Faki Alhaji Sani Jafaru Aliyu. To sai kuma sarkin Hausawan Gareji Oloje Alhaji Rabi'u Gora da Shaibu Mai Blouse da kuma Amadu Mai Blouse na Alhaji Nura Fafota Kofar Gabas da Alhaji Haruna Walo da kuma Gambo Alaska da Bala Gidan Sharifai sai kuma magaji Gadan Kaya Faki da Aminu Gidan Suke Jiki Tutu ya sai kuma Yakubu Izi da Hamza Yalo da Yahaya Na'an Yalo Faki da Audu Kwaro Faki sai kuma Yahaya Mai Wasko Bakaniki Mashini da Jamilu Gidan Fulani da Ashiru Mai Barkono Kofar Gabas Faki da Jamilu da Jamilun Allo Masallacin Idi da Alhaji Ibrahim Mai Kanwa Masallacin Idi da Alhaji Bashari Mai Katako Bakin Kasuwa Faki da Alhaji Harusu na Alhaji Tasi Faki da Galis Rajo da Tahiru Danju da Mas'udu Alasan da Murtala Dan Faki da Ali Tsungur Mai Blouse da Alhaji Nuhu Tsagi da Alhaji Nuhu Tsiga da Nuhu Lawal Faki da Macido Sarkin Ruwa Faki da kuma Garba Sabiola Gashuwa da fatan sun tashi lafiya.
To amin sunma amin ababa ki cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe ƴan kalilan da ke hannuna dukan su waɗanda suka fito daga da muka samu ta wannan hanyar sada zumunta WhatsApp a lambar wayar mu ta wannan dandali. Wannan ta fito ne daga hannun shi ba komai yace ba kawai yace salaman rediyon Amurka yace mai albarka yace sunansa Bature mai Arsenal daga unguwar mai laya maska karamar hukumar Huntuwa jihar Katsina. Ina muku fata alheri shikenan
gaskiya
mu ba muna maka fata alheri mun gode da sako. To sai wannan ta karshe da zamu karanta a yau wanda da ta fito daga hannun Ibrahim M Muhammad Riba headquarter karamar hukumar Danko Wasagu jihar Kebbi Najeriya. Allah ya sa haka ne yake so ya miƙa mashi gaisuwarsa da farko ga iyayensa da babban yayansa dan A'i mai shayi baka ba kazami da Abubakar na moda Riba da yayansa da kannansa Nasiru Muhammad Riba. To ban san ko wane ne yayan ko wane ne kannin dai sunan Nasiru ne da abokinsa Muhammad Jinaidu sai Mansur Ashkola da sauran ƴan majalisar shayi da Malam Sani mai shayi da fatar an tashi lafiya. Ga fili ga doki
yau ga Dauda Kahutu rarara da kuma Baraka Bashir
yawa haka yake
haka sai mu je mu dauko wannan hira ke da
warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wannan kafa ta sadarwa ta BOA ma'ana Voice of America muna alfahari da ita muna kuma ƙara jaddada goyon baya akan yadda suke kokarin yada wannan harshe namu. Sunana dai a takaice wanda aka fi sani da wanda aka fi sani na da shi shine Radara amma suna Dauda Adamu Kahutu. An haife ni a garin Kahutu dan ja local gamman Katsina State. Na yi makarantar primary na dan ja local gamman wanda anan na fara secondary wanda ya ga taro sun mahaifina ta dauko ni aka dawo da ni jihar Kano da neman karatun addini. Alhamdulillahi bakin gurgudu mun yi iya abinda Allah ya bamu wani tudu wani gangare muka faɗo kan sana'ar waka na san za a iya cewa wani dalili ne ko ko menene yasa nake aikata na shiga sana'a ta waka. To abinda yasa ni shiga waka na shiga alhamdulillah da kyakkyawar zuciya ta ina da sako ko ko sakuna da nake so in bada wanda ba zai yiwu in bayar su shiga da wuri ba ko kuma su me aka ce su je inda nake so su je. Sai naga kafar me aka ce hanyar ko dai jarida ce ko kuma harkar wake-waken kuma irin fadakarwa da ake yi to shine dauki layin waka. Ma'ana an maka haihuwa ko an maka nasuwa ko kuma an maka wani biki ko an maka sarauta zan ba ka gudunmuwa to ta hanyar waka ne zan yi. Akwai wanda ba zan iya ba shi kuɗi ba sai dai wannan gudunmuwar. To alhamdulillah a takaice wannan niyyar ce ta sa ni sako wanda ya kamata in gaya ma shugabanni da kuma ƴan uwana talakawa da kuma matasa. Wallahi saboda haka na shiga kuma alhamdulillah an samu nasara tunda har mukan iya faɗa mutane suna jiran abin da za mu ci. Yanzu na ɗauki aƙalla shekara mai aka ta 19 zuwa 20 kenan. Ainihi na ma fi iya waƙa sarauta. Saboda in ka ji maganganu na wani zai iya cewa mai aka cewa maganganu na mutanen da. Amma dai da na zo shi kuma Allah da yake tsarin da yake da abin da Allah ya tsara maka shi kake yi. To kuma sai duk wasu wakokina na siyasa suka fi tashi. Zan yi tunawa ko yanzu. Hamisu Yusuf sarkin ka hutu sannu da hutawa. Hamisu takawa lafiya muna yaba aikin ka Hamisu. Ya akwai waka ta bakandamiya wadda nake cewa in kai ne a gaba annabu kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabu kai ne a gaban kowa.
Wani irin kalubale yake fuskanta a harkar ta waka ganin cewa da shi kai tura an san ka wani irin kalubale
kake? Duk kalubalen da nake fuskanta wanda daman na san zai iya samu ya ne saboda duk shi duk lokacin da aka ce maka wata nasara ta samu ko kuma ɗaukaka to maintain din ɗaukakar ka gane kamar tafi da ita ko kuma iya marjin ɗinta shi ne matsalarta. To muna yin bacin gurgudu kuma duk wanda zai kawo matsala mun san ai yana yi ne saboda wannan nasarar ta samu ko kuma an samu wannan ɗaukakar ne yake yin ko yake hasada kuma ita hasada ba wanda bai da ita. Iya manajin din hasadan mai karkita zuciyarka wane ya zama dan me zai zama wane ya zama ni ban zama ba. To idan kai manajin wannan shi kuma Allah ba abin da baya iya yi amma kowa ko da kai da kaninka da kai da danka ma idan waka kuke yi idan kai yayi zaka so a fujin taka akan tashi danka ke dan wannan. To kaga in ma ka ce wani wane bai da hasada a maintaining hasada wani ba iya rikewa sai nuna a fili. Amma dai wani kalubale da na samu wallahi dai na san bakin gurgudu ana samun kalubale na bangare yanzu abin da ya fi damun mu shine bangaren magoya baya saboda mun zo mun yi bakin gurgudu ni a bangaren da nufi karfi mun tallata dan takara ya ci zabe. To ana ganin kuma dan takarar yanzu su a tunanin su bai yi abin da suke so yi ba. To kuma ba lallai bane a ce kowa sai an masa abin da yake so amma shi a yanda yake ni ban canza ba a yanda na dauke shi nan kai yanzu haka yake saboda idan ma yayi laifi ba masu mai bane zai yi laifi. Amma dai ni wallahi banga wani wallan wanda na zaba ba kuma ban gida na sani ba kuma ina fadar gaskiya a gaban shi ina kuma fadar gaskiya a gurin jama'a.
Ka ci kana fadar gaskiya a gaban shi kun taba misali a haduwa da kai da shi ka ce mishi to ga abin da ta kai yake cewa talaka ya zabe ka dan kuma kaza da kaza yana kuma cewa ba ka kaza kuma shin ka taba yin wata waka da za ko da ba ka ga mishi baki da baki ba a waka ka da isar masa wannan sabon talaka.
Eto tona alhamdulillah na bayar a rubuce saboda ban same shi na mai magana baki da baki ba tun wani dogon lokaci da muka hadu wanda muka je gaba da ta gajar Kano. Amma dai na bayar a rubuce yanzu ma kuma na bada sako na muna da kungiya tatin muna so mu je mu ganshi kuma saboda dalilan mu na wa'innan ko wasu abubuwa da ake fada wa'inda mu ban fahimci abin da zamu iya gaya mutane ba ka gane su kuma abin da suke gaya mana muna so mu gaya masa.
Misali menene abin da baku fahimta abin da zaku gaya mutane dangane da kokensu?
Kamar mutane suna ta ne kace suna maganganu akan daga akwai mai aikata layin gas da aka dauko ana so a kawo shi Kano, akwai titin da ake daga Kano zuwa Abuja, akwai wani dan karamin misali kenan, akwai kuma titi da ake so a yi daga Kano zuwa Lagos. Yau kuma ana ganin lokaci yayi zai iya kurewa, to wannan muke so idan mun je in Allah ya sa mun sadar da president ko kuma akwai makusantan shi wanda mun fara ga musu wanda na san sun gaya masa abu yana fada kuma ni ma gaya mu ita yanzu idan zan yi waka kada in jin yanke masa hakunci ko kuma yanke miki hakunci saboda idan ya fada ni yace kaza da kaza shine zan samu damar da zan ce mai mutanen Najeriya ko kuma biyansa ga abinda ake ciki a bangare kaza ga abinda ake ciki a bangare kaza amma ban adalci zan yi in kuma zan yi rashin adalci to zan yanke masa hakunci yace kawai an ki kaza shine magana ta gaskiya duk wanda zaka ko challenge din shi zaka yi idan yazo bangaren da yayi wani abu na gaskiya ka fada gaskiya idan kuma an samu sabanin haka sai ka fada ba har nan wanda muka sani ne ba ya canza shi akai ba wanda muka dauka daga inda muke ne muka kai shi wani guri muka ce mun yaje shi koke ba wai aljani bane ko a mutum ne wanda yanda muke magana da ke haka ake magana shi saboda ka zan iya gaya masa magana ta me yasa koken talakawa shi kuma zai iya gaya mun abubuwan da shi ya taho da su wanda talakawa ba su sani ba wanda misali zan baki ba yana son yabu Buhari ba aikin da aka yi a Lagos ba yanda za a ce wanda shi kada ne sani sai an gaya masa ka gane wanda aka yi a Maiduguri wanda yake sakkwata bai sani sai an gaya masa to irin haka abubuwan suna da dama wanda za a iya yin comparing da su amma ba za ka yanke ma banda aikin shari'a ka ce ka bangare daya ka ce kuma za ka yi adalci
suna
son Buhari suna ba da wani abu domin kai su wa ga kana son abin da su bayar mun ce Buhari zai hada tare da Buhari eh wannan eh alhamdulillah ai ni na tabbatar da Buhari so don talakawan da muke magana abin da nake tsammani za su hada sun ninka shi kamar 10 kuma alhamdulillah nazo nayi wakoki na ya ga har yanzu sai muka zo samu abun ya fi 9,900 akwai sun fito sosai in kika duba YouTube da sauran abubuwa in kika duba ayyukan Janar Buhari akwai daga bakin mai zabe akwai sanda da kokari baba sanda da kokari baba wannan wadda nake cewa daga bakin mai zabe muna layin baba aw kuma wanda nake zuwa sanne da kokari baba mu kuma mai mutunci ba kama na ayyuka gaske an rasa masu nunawa aw kuma ayyukan Janar Buhari tabbas suna da dama duk mai musu ya zo ga wasu zamfadi a fili akwai kuma a tambayi gwamnoni
kaji bakon naka baba
warai kuwa yana da tarihi dake bada kwarin gwiwa kowa ma na iya kaiwa inda Allah ko kuma in kasa kokari
to Allah ya kara nasara Allah ya kara basira ya kuma bada nasara a wannan sana'a
amin sunma amin
to baba tunda Kano muke bari in tsaya Kanon dai da wannan labarin da na taba bada shi da jimawa amma kila kai ma ka bari kila ba ka bace tunda dai a Kano ake bari wai wani ba Kano ne baba
to
ya tafi kantin kwari ya so shadda ka sa akwai wata irin shadda mai arhaci amma kallinta
haka ne ya buza yake
daga nesa
haka
kallinta kaba da yawa ya samu dan canji shi ya je so wannan shadda aka dinka mishi kaba da ka gan shi zaka ce mai mera shike da ya tafi wani gidan cin abinci ya tafi gidan cin abincin da ya samu an cika makil da ya shiga shi da yake da tagwakawa
haka
ya shiga kawai sai kowa yana kallon shi aka bada wuri ya zauna ya zauna shi ma yana ji suturan nan ta kai ta kawo sai kwala mai abinci kira da dai kira ta ko nan da na aka zo tunda dai kamar da nace shi ya
shiga masu kamala
yawa so an masu mutane me neman a bashi abincin 500 me 250 sai ce hada mun plate na 2000
kai lalle ya tabbatar da babban ne ogaji
kowa ya kalle shi kowa zuwa ya kalle shi sai ce to wa'en nan ma su ma kowa ki musu plate na 2000 a sa naman kaza a sa kwai a sa wannan orishi-rishin jirbawa
duk dai a haɗin gambiza ba
haɗin gambiza kowa aka yi mishi aka sa mishi na 2000 ya ci ya yi tsaye ya ɗauki tsinken sakuce yana sakuce sai yawuwa sai ya ce a kawo mishi lemu na 500 da aka kawo kowa ji ba ana kalle shi ana ta cewa ran kai daɗe sai kai shi ke nan da ya ga aka yi madubi a ƙasa ya sa madubi ya sa ko da shi a ƙasa ya duba sai ce su ma duk kowa ki ba shi lemu na 500
yana wata juye
awa ana haba yau ita kan kai ciniki
kwarai kwa
haba irin wa'annan ba kwastomomin ake so shi ke nan baya ga ya gama ci yana sakuce yana karkada kafa ya ɗaga kafa yana karkada kafa sai kwana kiran mai abinci ta zo nan da nan sai ya ce mishi ya ce mata ki kawo min receipt na kudin abinci na kana kuma duk waɗannan kowa ya kawo mishi receipt ɗin mutanen ku suka ce da wa aka haɗa su wai sai duka wai
to ai kun ci abincin da ba ku zo ku guce ba da
ai sun samu karfin duk bugu
wato mai neman ya ci 200 a can ya samu na 2000 ya ci
to mama kai ne mai wanda ka ci da 200
da ni sai da za a yi a sasanta gaskiya amma ai ba shi ya ci wani na ci
yana mai tuwon nan sai da ta musu da amurkawa sai a rubuta suna su rika zuwa suna biya a hankali a
hankali ko ni bai ke da ada yi na
na gaba da majalu na daga mana hannun sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
baba ya ku bakeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri jahar Kano gadin na arewa na godiya sanan ta bego kasa na arewa na godiya ga taje nan yanka dole suna tuna godiya Abdullahi ibn Amin da san shar'a godiya Abdullahi ibn Qawar sai ku yi dinduna godiya sanan men da zan salo mana wada
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.